Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A nishar kuma ana kama wa tashar Mutavia Afrik da ke Yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani Fara'a, Nomad, Sarauniya, Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leƙa jihar Bauchi, Najeriya, inda jam'iyyar PRP ta musanta cewa ƴan sanda ba sa musu adalci.
Kara jan hankali da muke yi wa hukumar tsaro, musamman shi IG, kamar yadda na faɗa, hukumar ƴan sanda da suke kama mana mutane, musamman shi Baba Yola, wadda turushi aka zo ake bi ake kama waɗannan ƴaƴan jam'iyyar PRP din nan.
Haka kuma za ku ji tattaunawa da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar hana mandahana ta Najeriya ta AFCC, Ibrahim Magu, akan kokarin da wasu ƴan siyasa ke yin a sayan kuri'u.
Akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuri'a kuma su kawo fitina lokacin wannan zaɓen.
Sannan kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muke buɗe muku layukanmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan lamuran suka shafe muku ko kuma suka ci muku to da kwakwarya. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana daukan matakin gaggawa na ƙasa, ya kaucewa ƴan majalisar dokokin ƙasar don samun kuɗaɗen gina katanga a iyaka Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar, matakin da za a iya kalubalanta a dokaci, abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban ƙasa Amurka ke da shi. Da yake gargadi akan abin da ya kira gungun miyagun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da manyan laifuka, Trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da mahimmanci. A lokacin da yake jawabi, Trump ya ambaci ayar miyagu, abin da ke nufin gungun baki daga kasashen yankin nahiyar Amurka ta tsakiya da suka sha kokarin shiga Amurka a lokacin mulkinsa. Yankurin na Trump na ci gaba da daukan matakin gina katanga, babban alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabansa, ta yiwu ya dadadawa ƴan siyasa masu ra'ayin riƙau da ke goyon bayansa, amma kuma ya ƙara zafafa zarge-zargen da ake yi akan cewa Trump ɗin na muzanta ƙarfin ikon da aka gindaya mashi akan daukar matakin gaggawa. A wani lamari na daban kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjinawa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China akan batun kasuwanci, inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington a yayin da wa'adin 1 ga watan Maris ke karatowa. Da safiyar yau, shugaban China Xi Jinping ya gana da wakilin Amurka akan batun tattaunawar cinikayyar, Robert Lighthizer, da kuma sakataren Baitul Mana Amurka Stephen Mnuchin a Beijing. Kamfanin dillancin labaran Xinhua na China ya faɗi cewa shugaba Xi ya ce yana fata ɓangarorin biyu za su cimma yarjejeniyar da dukansu za su mora a ganawar da za su yi zagaye na gaba. Kafofin yaɗa labaran China sun ba da rahoton cewa an samu ɗan ci gaba a ganawar da ake yi tun kwanaki biyu da suka gabata game da wasu muhimman batutuwa. Sanarwar ta kuma ce duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, jami'an Amurka sun ce suna ƙoƙarin yin aiki da China don cimma kyakkyawar yarjejeniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa, wasu na da kwarin gwiwa a kansa, amma kuma suna ganin sa a matsayin lokacin sanin gaskiya. Park and Hook, shugaban cibiyar bunƙasa ilimi ta ce, ya faɗa a lokacin buɗe wani taron cibiyar da aka yi akan batun China da Amurka da kuma Koriya ta Kudu, cewa ana yawan jaddada ganawar ta ranar 27 zuwa 28 na wannan watan na Fabrairu a Hanoi. Saboda akwai fargaban cewa ta yiwu wannan ce damar da ƙasashen biyu ta rage masu. Tsohon wakili na musamman na Koriya ta Arewa Joseph Yeon ya ce ƙasashen duniya na da damar sa ran taron kolin da za a yi a Hanoi ya yi tasiri. Prime Minister ƙasar India Narendra Modi ya yi alƙawarin ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakin mai da martani a kan mummunan harin da aka kai a kan jami'an tsaro a yankin Kashmir da ke India, yayin da Indiyar ta ce tana da ƙwaƙƙwarar hujjar da ke nuna Pakistan na da hannu dumu-dumu a harin da aka kai, kuma ƙasar ta nemi sauran ƙasashe su mai da Pakistan ɗan saniyar ware. Bayan da ya gana da masu bashi shawara ta fannin tsaro yau Juma'a, Modi ya yi alƙawarin cewa duk waɗanda suka kai harin za su ɗanɗana kuɗarsu, ya kuma ce za a ba jami'an tsaro damar ɗaukar mataki a kan 'yan ta'addan. Ƙungiyar mayakan da ake kira Jaish-e-Mohammed, wadda mazauninta ke Pakistan, ta ɗauki alhakin kai harin na ƙunar baƙin wake na mota wanda ya auna wani ayarin jami'an soja jiya Alhamis, har sojoji guda 40 suka mutu. Wannan shine hari mafi muni da aka taba gani a yankin cikin shekaru da dama da suka wuce.
Kuma da la'agaida Maryam Dauda, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kuma da layin sai rahotannin, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Bauchi, Najeriya, inda jam'iyyar PRP ta zargi hukumar 'yan sandan jihar da kama magoya bayanta. Wakilin muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya haɗa mana wannan rahoto.
A hira da manema labarai da jam'iyyar PRP din ta gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaban rashin jam'iyyar na ƙaramar hukumar Bauchi, Alhaji Suleiman Musa, ya buƙaci babban sufetin 'yan sandan Najeriya da ya hana 'yan sandan jihar Bauchi cin zarafin 'yan jam'iyyar.
Ƙara jan hankali da muke yi wa hukumar tsaro, musamman shi IG, kamar yadda na faɗa, hukumar 'yan sanda da suke kama mana mutane, musamman shi Baba Yola, wadda turu shi aka zo ake bi ake kama waɗannan 'ya'yan jam'iyyar PRP din nan, a yi ƙoƙari wajen ja masa hankali da kuma umurtansa ya yi aikinsa yadda dokan ƙasa ya ba shi dama ya yi. Ba ya fake da aikinsa yana cin mutuncin 'ya'yan jam'iyyar PRP. Abu na gaba kuma muna ƙara kira ga magoya bayan jam'iyyar PRP, kamar yadda shugaban ƙasa a kullun yake kira wa mutanen Najeriya su yi ƙoƙari su yi zaɓe na cancanta, kuma idan sun yi wannan zaɓe su kasa su tsare su raka kuma su tabbatar da abin da aka suka zaɓa shi ne aka ba su shi.
Shi ma nasu jawabin ɗan takarar kujerar Majalisar Wakilai ta Bauchi ta tsakiya, wakilin birni, ya ce bayan ya kammala ziyarar campaign sai ya samu labarin abin da 'yan sandan suka yi a gidansa na dawakai.
Ni dai ba wanda ya kama ni. Abin da na sani, mun yi rali a cikin garin Bauchi. Bayan na dawo gidana ya sallan magariba, sai aka ce mun ga jami'an tsaro sun zo gidan doki na ƙarƙashin jagorancin wani wai shi Baba Yola. Akwai wani unit da aka yi wa rapid response wanda shi yake leading, suka zo wannan gidan doki suka shiga suka kama limami na wanda ke sallah a wurin, suka kama mai gadi, suka kuma kama mai kiwon dokin. Akwai wani kanina da abokin shi, su biyar suka hada suka tafi da su.
Sai dai ya nasa ba sin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar Bauchi, Kamal Datti, ya tabbatar da kama mutanen bisa zargin yunkurin tada hankali.
Abin da ya faru dai shine jiya da yamma muka samu rahoto cewa akwai matasa a dagari wanda ake irin matasa 'yan barandan siyasa 'yan farautuka suna tare da su a ɓangaren Wunti, unguwar Wunti zuwa Jahu. Daga nan ne 'yan sanda suka bi su inda suka yi nasarar kama mutum 22 wanda yanzu haka suna CID nan headquarters namu kenan 'yan sanda na jihar Bauchi. Ana bincike a kan su, za a kai su kotu kuma.
Shi din nan fa har gidansa ne inda dabbobinsa suke dawakansa aka shiga, aka ma balle kofan ba tare da an nemi izini ko aka kai masa takardar za a yi duba gidansa guda a shiga gidansa. Ba ganin wannan keta haddi ne na ɗan ƙasa?
To, a magana da muke da kai yanzu gaskiya ban da masaniya a kan shi wannan balle kuma da ke magana. Amma kamar yadda muke magana da kai shi wato duk lokacin da aka ce yakin ɗan sanda yana da tsari ne da ya kamata a yawan mutane.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kwarai da gaske godiya muke yi wa shugaba Buhari, godiya muke yi wa Inspector General da kun kyautata wa rayuwa.
To, madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu sai Abuja, yanzu kuma sai mu leƙa Abuja, inda wakilin muryar Amurka Saleh Shehu Ashaka ya tattauna da shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, akan yunkurin da wasu 'yan siyasa ke yi a sayan kuri'u a lokacin zaɓe.
Akwai mutane da suna amfani da kuɗi su siya kuri'a kuma su kawo fitina lokacin wannan zaɓen. To, mun ce wannan ba zai yi ba, because wannan aikin mu ne mu bi gindin dukiyan jama'a da aka sace ake tafiya da su wurare daban-daban don a boye su. To, wannan kuɗi ne ake so a yi amfani a kawo rigimomi a cikin wannan zaɓen da za a yi, kuma za a siya boto, kuma wannan doka ba ta yadda ba.
Kaman wani mataki hukumar ka za ta ɗauka, ganin cewa in ka duba Najeriya tana da faɗi kuma mazaɓu suna da yawa, kuna da yawan ma'aikata da za su iya zagaye duk irin waɗannan gurare na zaɓe?
Irin wannan aiki in za ka yi ta, dama in za a samu moriyar aikin sai ka nemi gudunmawa daga wasu ma'aikacin kaman other law enforcement agencies, kaman su police, su DSS, su immigration services, su customs, su NDLEA da sauransu. So dukan su FAN, Federal Aviation Authority of Nigeria, muna nan muna aiki tare mu ci moriyar wannan abun. Za mu ji patrolling ko'ina. Yanzu haka mutanenmu suna nan a airport, suna nan a boda, muna aiki da 'yan sanda, muna aiki da 'yan immigration, muna aiki da 'yan customs services da kuma sauran NDLEA, muna kokarin mu ga mu check wannan excess din.
To, wasu lokuta kaman an fi yin maguɗi ne a kaman irin ƙauyuka, ma'aikatan ku za su shiga har zuwa ƙauyuka kenan kake nufi?
Za mu shiga ko'ina, muna da yawan tunda yake wasu ma'aikatan gwamnati suna taimakawa. So za a sa hannu, za mu ji ko'ina.
To, wani lokaci ana zargin kaman cin hanci da rashawa a ma'aikatu da dama, kamar idan ka amince da ma'aikatanka na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC, kaman wasu ma'aikatu da za ku yi aiki da su, kana da ƙarfin gwiwa cewa su wasu ba za su dan ratsa hanya ba?
Wannan ba za ka iya, ba tabbas wannan, amma muna da strategy in place wanda zai checking irin wannan munafucin. So mu tabbata cewa ba za mu kawo munafukai su bata mana aiki ba.
To, ganin kaman duk wanda kuka kama shi yana siyan ƙuri'a ko magudin zabe, kaman wani irin hukunci za ku yi masa?
Za mu kai shi gaban kotu. In ma mu wasa dokan bata nemi mu EFCC mu yi ba, akwai other law enforcement agencies kaman su police, za mu preparing charges a kai su gaban kotu, ba maganar gani.
To, madalla a gaida Saleh Shehu Ashaka, har yanzu dai muna Najeriya a babban birnin tarayya wato Abuja, inda a karon farko a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta tare da haɗin gwiwa wata gidauniya ta ƙasar Jamus ta nemi canja salon kamfe na 'yan siyasa kafin zaɓe. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, ta haɗa muna wannan rahoto.
a lokacin da ƴan takara suke fitar da kudirorin su da alƙawuran da suke yi wa al'umma idan an zabe su. A wannan karin dai al'umman ce take bayyana wa ƴan takara ire-iren abubuwan da suke so a yi musu. Da zaran ɗan takaran nan ya samu nasara, wannan sabon salo mai suna Charter of Demand ko kuma kundin yarjejeniyar bukatu shine ya bayyana a gundumar mabushi a nan birnin tarayya Abuja, inda al'umma suka miƙa bukatunsu ga ƴan takara. Grace James na cikin ƴan gunduman mabushi.
Abinda muke ma ƴan takara muna bukata na daya, ba mu da ruwa mabushi. Muna saya ruwa kura daya saka ji 700 kullun. Ga yara za su tafi makaranta, za mu ba su kudin moto da kudin abinci. Wannan gaskiya mata suna shan wahala. Kuma muna sa karama mu secondary school a mabushi, a primary school don yara mu suna shan wahala, suna sallake titi. To in an kawo din nan za mu ji dadi.
A cikin 'yan siyasa da aka miƙa wannan kundin bukatu akwai Madam Lois Auta, mai neman takarar kujerar 'yar majalisar dokoki daga wannan yanki.
Wannan abu ne na farko da aka yi a cikin Ahmad Buhari, kuma ya zama min da farin ciki da zan iya samu matsalolin da suke fuskanta in kuma san yadda zan yi in kawo musu sauki ga wannan matsaloli lokacin da na zama ainihin 'yar majalisa.
Ƙungiyar Hip City da ta fito da wannan tsari ta ce tana so ne ta canza salon siyasa, inda masu katin kada ƙuri'a su ne masu ikon faɗa aji, saboda su ne suke da ƙarfin zaɓen wanda suke so. To ko yaya wannan salo zai yi tasiri? Tambayar kenan da na yi wa town planner Abubakar Sadiq Ahmed.
Ana iya cewa soye salo ne, amma dai ina ganin kamar ci gaba ce aka samu a fagen siyasa, wadda za a yi cewar dama ce wadda aka ba 'yan siyasa. Suna ma iya kiran 'yan takara su zo su zauna, su kayyaje musu wani sai an yi mana kaza da kaza da kaza da kaza. In muka sa hannu, ka yarda za ka sa hannu? In har ba a samu abin koko, aka samu sabanin hankali, duk abin da ya same ka kai ka ja. To duk da dai an san cewa a siyasance kamar gargajiya ce, kowa zai ce zai saka hannu domin zai yi. Amma illa ta shine kar ka manta cewa ka riga ka nuna musu kudurorinsu da suke bukata na abin da zai sa su baka godiya za ka yi musu. In aka samu sabanin haka, to duk abin da ya biyo baya kai ka jawo kanka.
Kungiyar Hip City ta samu tallafin aiwatar da wannan sabon tsari ne daga gidauniyar Heritage Ball ta kasar Jamus. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, nan gab kaɗan za mu soma ɗaukar ra'ayinku na waya, amma kafin sannan ku shakata da wannan waƙa.
Oh, Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane da aka layi mai sunanka malam?
Sunana Idris Raziu daga nan Abeokuta Dangote
to malam gare ka.
Masha Allah, ni dai ƙara kira da zan yi ga jama'a ƴan uwanmu Hausawa su ƙara kwantar da hankalinsu. Allah ya ba mu rabo sa'a.
To mun gode kwarai Allah ya sa sun ji wannan sakon naka. Daga Abeokuta za mu je Niger State. Wani daga Niger?
Ibrahim mai yankin Hula a garin Mai Gode a can ba.
To malam Ibrahim, me ra'ayinka?
To mu ni da ra'ayina gaskiya zai karkata akan bangaren matasa ne game da ainihin wannan zaɓe da za a yi gobe. Don saboda a halin yanzu muna ɗan samun labaruka wasu ɓangaren da cewa sun ɗan fara buge-bugen junansu da zuba jini haka da ɓangaren kone-kone haka. To kaga duk wani mai tashi mai son rayuwar shi kuma mai kishin ƙasar nan bai kamata a ce ɓangaren siyasa ta zo ya kasance ya karkata ɓangaren zubar da jini ya kone-konen dukiya ba.
To malam Ibrahim,
saboda haka ina na'am.
Mun gode ƙwarai. Daga Niger State za mu liƙa Kaduna. Wani daga Kaduna?
To Abdulaziz Adili Toro, barka da la'asariya.
Barka ka dai, me sunanka malam?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, me ra'ayinka yau?
Ra'ayina kira na gamsu kuma na yarda 100% da hukumar zaɓe da kuma wannan gwamnati ta Najeriya da kuma ta Kaduna. Na yarda cewa za su zaɓe sahihi. Sabanin da in dai an zo zaɓe gwamnatin da ta gabata an dinga sa sojoji ya je mu a gare mu ga an sa mana amota da an tsare mu, saboda in an faɗa sakamakon da suke so shikenan sa mana dokar ta ɓaci. To Allah ƙara taimaka mu duk mai adalci ya ba mai rabo sa'a.
To mun gode ƙwarai. Da Kaduna za mu leƙa Zaria. Wani daga Zaria?
To kana magana da Ibrahim Sadunan Kufina ne daga karaman hukumar Zaria.
To malam Ibrahim, me ra'ayinka yau?
Ra'ayina ga 'yan Najeriya su je su jefa ƙuri'ansu kuma su kasance masu biyayya, a yi zaɓe lafiya, a tashi lafiya. Allah ya ba mu sa'a, ka zaɓan mana shugaban da zai mana adalci.
To Allah ya sa. Amin malam Ibrahim. Daga Zaria za mu leƙa jihar Abia. Wani daga Abia? Alo, salamu alaikum. Wani daga Abia? To jama'a, yanzu kuma lokaci ne na sauraron ra'ayoyinku, kuma kamar yadda muka bayyana a yau ku ne masu zaɓar abin magana. Sai ku kira ku ba mu albarkacin bakinku.
Assalamu alaikum.
Okay, gare ka, muna jinka.
Sunana Abdullahi na Lami Lai, minista Najeriya, malumfashi local government.
To malam Lai, ba mu albarkacin bakinka, me ra'ayinka a yau?
Alhamdulillahi, ni ra'ayina shine jama'an Najeriya musamman jihar Katsina mu tashi mu kada madan gidanmu babanmu ainihin ƙuri'arsa domin a sake haihuwa wannan zaɓe karo na biyu. Insha Allah, da fatan za mu zaɓe lafiya mu gama lafiya. Daga Abdullahi na Lami Lai, minista malumfashi a tarayyar Najeriya.
To malam Lai, mun gode ƙwarai da wannan kira da kai kuma da wannan saƙon da ka aiko.
To madalla, mu kwana lafiya.
Mun gode ƙwarai, mu kwana lafiya.
Madalla, Allah ya sa.
To daga Abia za mu leƙa Katsina. Wani da Katsina? Assalamu alaikum. Wani daga Katsina?
Wa alaikum salam. Abdullahi ne dai, ya sake dawowa.
To malam Abdullahi, gare ka.
Yawwa, Abdullahi na Lai, wallahi minista. Ina ƙara kira ga matasanmu da mu bi a hankali. Ina kira ga matasanmu da mu bi a hankali ainihin wajen yin wannan zaɓe. Mu zaɓi ainihin Baba Buhari ta cine zuwa ko mu zabi a sayyadi Aminu Bello Masari wannan jihar Katsina.
Mun gode. Daga nan zamu laika Bauchi. Wani daga Bauchi? Sashen Hausa na muryar Amurka kake saurare. Wane da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, a gaishe ka, me ra'ayinka yau?
Ina kore nake so da mika shi na shugaban karamar hukumar Danku Sagu Ahmed Suleiman Sahabi Shindi, shugaban karamar hukumar Danku Sagu. Yace ina kira ga matasa kan su hayaniya wajen zaben nan. Tabbatar da an yi zabe ba tare da tashin hankali ba. Wannan sakon shugaban karamar hukumar Danku Sagu ne, Alhaji Suleiman Sahabi Shindi, mu ne muka jinjina ta fatan alkhairi da irin kokarin da ake rike jama'a. Ko muna fatan matasa za ku fito ku zaba abin da kuke so, da kamata wani yace amfani da ku da mu ku da hankali, ku zama matsaloli ga al'umma, ku zama fudul fitina ga al'umma ba. Da fatan za ku tashi lafiya, Alhaji Musa Garo.
To
Alhaji
Musa, mun gode kwarai. Samu har yanzu dai muna a Bauchi. Wani daga Bauchi?
Kana magana ne da Abdullahi Yahaya.
To Malam Yahaya, assalamu alaikum.
Daga garin Udugo, gamawa local gamman Bauchi State.
To Malam Abdullahi, me ra'ayinka?
Ni da ra'ayina a yau shi ne kamar yadda aka yi kokarin fara zaɓe gobe, insha Allah na kira ga al'umman jihar Bauchi, especially ma gama wa local gamman, da mu tsaya ni zaɓe ba tare da wani hayaniya ko wani abubuwa ba dai. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimake mu.
To mun gode malam. Mun gode kwarai jama'a da duk wanda suka kira suka ba mu ra'ayinsu, suka ba mu ra'ayinsu akan wannan rana Juma'a. Kuma ga Maryam Dauda da labaran duniya a takaice.
Ce shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana daukan matakin gaggawa na kasa, ya kaucewa ƴan majalisar dokokin kasar don samun kudaden gina katanga a iyaka Amurka da Mexico da ke kudancin kasar, matakin da za a iya kalubalanta a dokaci, abinda kuma ka iya taimakawa wajen tantance iyakokin ikon da shugaban kasa a Amurka ke da shi, da yake kashedi akan abinda ya kira gungun miyagun mutane da mamayar miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuka. Trump ya ce matakin gaggawar da ya ayyana na da muhimmanci. A wani lamari na daban kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya jinjinawa ci gaban da ake samu a tattaunawar da Amurka ke yi da China akan batun kasuwanci, inda wakilai ke shirin ganawa mako mai zuwa a nan birnin Washington, a yayin da wa'adin ɗaya ga watan Maris ke karatowa. Taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kusan sati biyu masu zuwa, wasu na da kwarin gwiwa a kansa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi salama da ku a daidai wannan lokacin, muna mika gaisuwar ta'aziyya ga mahaifiya da uwar abokiyar aikin mu Amina Buhari Auna bisa rasuwar mahaifiyarta Hajiya Hadiza Mukhtar Buhari Aliyu, yau Juma'a 15 ga watan Fabrairu a Abuja. Allah ya jikanta ya kuma yi mata rahama, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayar gabatar da shirin, da Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Kit, ni ne naku Abdulaziz Adili, to muke cewa mu kwana lafiya. Washington DC.